kan boyi sai mu cika tsaye kasar da shi. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala afdalil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ci gaba da karatun walima a cikin garin Hong da dan uwa Malam Sani Bamanga. Insha Allah za mu dora daga inda muka tsaya. Mun yi bayani a baya kan muhimmancin tsarin aure da fa'idodin da ke cikin wato yin aure biyu ko uku ko hudu. Yanzu kuma za mu yi magana akan abinda wannan ƙarin auren yake haifarwa, wato shine kishi. Wato kishi, idan ka aure mace sama da ɗaya tabba za ka ga kishi, kuma shi kishin nan ɗabi'a ce ta mace, haka Allah ya halitta ta ce, ba ka isa ka cire mata ba. Domin da ana iya cirewa, da manzalar ta suma ya cire wa Ummu Salama. Ya cire wa Ummu Salama. Ya kuma za a samu matar da ba ta da kishi, to su Aisha da sauran matan manzalar suma ya kamata a ce ba su da kishi. Amma kuma duk suna da shi. Lokacin da manzalar suma zai auri Ummu Salama, ita yana son zai aure ta, don da mijinta ya rasu Abu Abu Salama, sai ta yi addu'a da manzalar suma ya ce a yi. Idan kai wani asara, Allah zai mayar maka wanda ya fi shi. اللهم إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها فإنا لله وإنا راجعون قرب يلا أميركم في الخير إذا تيتتتونين زوا دان سامو سمد أبو سلمة واتومي جنتا وهو أول بيت هاجر في سبيل الله سين بركون جدا دي هجرة دون الله لنا ذو نسي مزار سما سيستي زي أوريتا لقد مزار سما كما يافي مي يافي أبو سلمة بذاكات أبو ما to amma daga cikin sai ita ta ji nauyin ta auri manzo Allah subhanahu wa ta'ala farko tana da shekaru tana da yara har guda hudu sannan kuma tana da kishi ta je ta takura manzo Allah subhanahu wa ta'ala a gidanta a gidansa manzo Allah subhanahu wa ta'ala shekaru ba matsayin sa bane matarsa ta farko ma ta fi shi shekaru sannan ƴaƴanki zan rike su kaman ƴaƴana kike kishi kuma zan biki addu'a Allah yayi miki shi manzo Allah subhanahu wa ta'ala yayi mata addu'a Allah yayi mata kishi amma kishin bai tafi duka ba domin ita nata ya wuce na al'ada ne, na al'adan aka yi addu'a Allah ya ɗauke shi kuma ba gaba ɗaya ba. Shi yasa wata rana maza sama an tafi an yi wata tafiya ranan kwanan ta ke manta je shiga ɗakin matarsa Safiya, Safiya bintu Huyay, me Ummu Salama ta faɗa tare nuna ranta ya ɓaci ta ce yanzu ranan kwanan na za ka shiga ɗakin irbu Yahudi. Kaga wannan kishi ne zai sa matar manzo Allah ta sama fata gawa irbu Yahudi. Manzo Allah ya nuna ɓacin ransa daga baya ta gano ta yi kuskure. Kuma za su ma nema mata kafara. To yar Yahudin ne asali don binnan an ribato ta ne a yakin Banu Qurayza, amma ka gaya mutum wannan ka bai kamata ba. Aisha radiyallahu anha tana da kishi, tana da kishi har tana yi wa sauran matan alfahari cewa ita kadai ne manzo Allah ya aure ta budurwa, dukkanin ku zawarori ne aka auro ku, kowace bazawara ne, ni ne kawai in ji Aisha aka aure ni budurwa, sai ta dinga alfahari da wannan. To amma dukansu ba sa iya ba ta amsa sai mace guda ɗaya, ita ce Zainab binti Jahsh. Ita ce mata eh haka ne, amma kuma dukkanin ku iyayenku ne ku suka aurar da ku wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ni kuma aure na Ubangiji ta'ala ne ya ɗaura shi daga saman samman bakwai. Walamma qada Zaid minha wataran zawwajnakaha, daga sama aka ɗaura auren ta aka ce ga mata. Duka wannan kishi ne, kishi duk da yanda manzo Allah yake son Aisha, amma kishi yakan sa Aisha ta yi fushi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari ya kawo hadisi a babul ghaira, ghairatun nisa, kishin mata, wata ran sai ta yi fushi, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, ni fa Aisha ina ganewa in kin yi fushi da ni ko kuma baki fushi da ni ba, ina ganewa. Kike ya kake ganewa, kike ina gane in kin fushi da ni, in kin zo rantsuwa sai kike wa rabbi Muhammadi, na wa rabbi Muhammad, na rantsa da Ubangiji Muhammadu, wannan na yadda ana zaune lafiya kenan. In baki fushi ba abuwan, idan baki fushi ba kin rantsa da Ubangiji Muhammadu, wannan na san ana zaune lafiya ne. In kuma kin yi fushi sai kike la wa rabbi Ibrahim, na rantsa da Ubangijin Ibrahim, ba ta kira sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace sai ta ce wallahi haka ne, amma la ahjuru illa sabak, ana kaurace wani abu ke sunan ka, sunan ne kawai ba na faɗa in yi fushi, amma zuciyata tana tare da kai, in ji Aisha. Ina ma duk mata haka suke irin kishinsu, in kin fushi da mijinki iya sunan ne ba za ki kira ba, amma wata ta dinga ɗaukan matakai kenan, ta dinga ɗaukan matakai, ki tattaro makaman yaƙi. to amma sunan ne kawai zuciyar yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To kaga inda za a ce misali in matar ka ce fushi da ta wani abu, kawai za ta zo ta ce bani abu kaza, ba ka kudin ta ne ba tare da ta maka baban wani ko wani na ba, to da mai sauki ne wannan. Amma wata malam masifa in kai magana ma ba a yi fushi ba za a kula ka ba a ce ba za a yi ba da sauransu, to kaga wannan yayi muni. Wato kishi, akwai kishi da yake zama hauka, akwai kuma kishi na ɗabi'ar mace. Duk kishi da zai zawo zagin miji da ashar da walakanta miji ko walakanta kishiya ko ya zama gaba ina son shari ya samu kishi yanki, to wannan ya zama adawa, hauka ne ba kishi ba ne. To da su dole mata su ji tsoron Allah su daina wannan. Aisha radiyallahu anha kuma da Imam Bukhari ya kawo hadisi, ita wallahi ban taɓa kishi kan wata mata ba kamar yadda nake kishi da Khadija. Ita duk matan, wato ma'anansa duk matan manzala ta suma tana kishi da su, amma ba wanda take kishi da ita kamar Khadija take, kuma alhalin ban same ta a gidan manzala ta suma. Duk bayan Khadija ta rasu da shekara uku manzala ta suma ya auro Aisha, amma duk da haka tana kishi da Khadija. Me yasa? Ce saboda yawan ambaton Khadija da yake da yabon Khadija da yake sai dinga yabonta. Idan ƙanwarta ta zo tai sallama sai manzo Allah ya zafura saboda ya ji muryan Khadija. To wata ran Aisha radiyallahu anha sai ta ce ya Rasulullah, Allah ya baka mata abin nan, wannan tsofaffin me zaka yi? Ta wannan tana daga cikin tsofaffin Qurayshawa, Allah ya canja maka wanda ta fita, wato ita kenan Aisha. Manzo Allah sai ya ce wallahi Allah bai canja min wanda ta fita ba. To wannan wanda ta rasu fa, a ce matarka da ta rasu, matarka tana kishi da ita, kaga wannan ƙarshen kishi kenan. To amma tunda Aisha radiyallahu anha ta yi wannan, dole ka ba matarka uzuri, mace ba ta son ka zo kana yabon kishiyarta a gabanta, ko da ko ƙara buɗe kishiyan, ko da ta rasu balantana idan suna tare. Amma wannan kishi ne ba wani abu ba ne, ba bai taga hankali ba. To saboda haka Aisha radiyallahu anha ta yi, tunda ta yi akwai matan da ba za ta yi ba, to amma matan maza su ba kishin hauka suka yi ba, kishi ne na hankali suka yi, suna damuwa suna haɗe masa baki ma wani lokacin, amma ba za su ɗaga masa hankali ba. Ya taɓa ƙaurace musu saboda sun haɗe masa baki wata guda, kwana 29 ya dawo Aisha ta ce koma ka ce wata za ka yi ka shigo. Sauran kwana ɗaya sai ce a akwai wata mai yin kwana 29. Manzala ta sama kuma inda za ka gane matsayin mace malam, wallahi mata suna da matsayi. Duk matsayinka in ka auro mace komin ƙarancin shekarunta ta zama sarka. Aisha ba ai shekara 3 ya aure ta ba, lokacin yana shekara nawa? Shekara 53. Amma ka duba yadda suke rayuwa, ya ɗauke ta kaman sasa, za ka iya gaya masa magana da wani tuki saboda cikin sabansa sai dai ka sun koyar da kai ba kai zama. To haka nan kai ma komin sarautanka, komin mukaminka, komin iliminka, komin abin nan kuɗinka, matarka yarinya ƙarama da ka auro sa'an ƴarka ko ƙanwan ƴarka, za ka yi magana ta ce maka ba haka ba ne? Za ta iya nuna maka fushinta, za ta nuna maka ba daidai kake ba, kuskure ne, kaza kaza. Ana ba wani saboda me? Saboda mace abokiyar rayuwa ce. In wata ran ka zama uba, to wata ran kuma dole ka zama aboki, wata ran ma ka zama yaro a gabanta ko wawa a gabanta, ta yi maka wayo, ka ɗauke ka wawa, kuma ka yadda cewa kai wawan ne, a tafi hakan ɗin don a zauna lafiya. Kuma duk wanda bai iya wannan ba, wallahi ba zai zauna lafiya da iyalinsa ba. Ka san ƙarya ta maka, tunda ba zai ƙaryan ba za ta gina wani ƙarna ba, sai ka yadda hakan ɗin a tafi. Ka san ta ɗauke ka wawa ne, ta son ta maka wayo, sai ka yadda ta maka wayon sai ka ɗin, shikenan ka tafi a matsayin wawa ɗin, a tafi a haka, a haka za a zauna lafiya da su. Idan abin zai jawo wani ɓarna ne, to wannan kuma ba za ka yadda ba. To shi wannan kishi yana da illoli da yawa, musamman kuma idan ya yi yawa, akwai matsaloli da yake da shi, wanda shi ne ya kamata mata su ji tsoron Allah su kula da waɗannan matsalolin, su rage kishi. Akwai kishi mai kyau wanda za a yi shi murmushi kawai za ka yi, shi kenan ka tafi, in ka dawo za ka samu kumya lafa. Amma akwai mummunan kishin da yana haifar da abubuwa munana. To irin wannan mummunan kishin yana da illoli, ya kamata mata su sani, kuma mu ma mu sani domin mu yi maganin wannan abu. A gurguje daga cikin illolin kishi, akwai rarraba tsakanin 'ya'ya. ƴaƴanka ne dukkanin su kai ka haife su kuma kana son su amma sai mace zama ƴaƴanta kawai take so saboda kishi ba ta son ƴaƴan kishi kuma alhalin ƴaƴan mijinta ne to wannan idan kareba idan aka kareba kansu sai zama sun tashi ƴan uwan juna ne amma suna gaba da juna kuma babu wanda zai taimaki dan uwansa da wannan zai zama mai kuɗi zai taimaki ɗayan ba in wannan ya zama gwamna wannan ba abin da zai samu ba ga yi illa kuma a je a dawo idan kika yi kishi din baki damu da ƴaƴan kishiyen ki ba sai Allah ta'ala ya zo ya ɗaukaka yaran kishiyen ki ne sai su dinga cin irin cutar da su da kika yi ba ki ba su abinci ba ki kula da tsaftan su kun walakanta su su ma ba za su miki abin da ya kamata ba sai zama a lokacin ko baban ya rasu kila babu baban kin ga kishi da damuwa to abin da ya wajaba shine kishi kada ya sa mata su dinga shiga tsakanin ƴan uwansu kuma kai ma tsakanin ƴaƴansu kuma kai ma uba dole ka dage ka ce baka yadda da wannan ba dukkanin su ƴaƴana ne ko kuma dukkanin ku iyayensu sannan abu na biyu shine kishi yana daga hankalin wato miji kaga ya kasa samun kwanciyar hankali idan Allah ya jarabe ka da mace mai kishi mai tsanani to ba za ka ji daɗin gidanka ba ko kuma ya zama duka suna da kishi ba ka da kwanciyar hankali ba ka da nutsuwa in ka zo gidanka za ka samu ana fada ana dakuwa za ka samu duk kowa tirinta a ɓace shikenan sai zama kullum kana cikin damuwa kai ya za a yi gidanka a zauna lafiya wannan sai ya hana maka jin daɗin rayuwa kaga matanka sun cutar da kai sun cutar da kai ke mai wannan kishi mai tsananin ki sani ba kishiyarki kawai kike cutarwa ba har miki naki kina cutar da shi duk da cewa dai kina cewa ya miki laifi tun da ya kawo miki kishiya amma Allah ta'ala ne ya halaccewa ya miki kishiya yanzu kina fushi da hukuncin Allah ne subhanahu wataala ba da mijinki ba kuma za ka samu babanta matansa uku ko hudu amma in ta zo sai ta zauna ta ce ba ta yadda mata kishiya ba wannan kuskure ne to don ki daga mijinki hankali wani alfafa da ki samu dole ki dace da masa ki masa ladabi da biyayya wannan shine aljannan ki ta wannan hanyar da ki samu aljanna abu na uku shine yana sa adawa a tsakanin surkunaye idan wannan kasan duk wacce take da kishi tana da korafi za ta yi ta faɗi abin da ba a mata ba ta ce an faɗa ko kai mijin nata kayi kaza kuma ƙarya ne wasu suke ko ita ta yi kaza sai ka ba a jituwa tsakanin wayannan surkunayen da wayannan ko wayannan suna taya su wato kishi maimakon a samu zumunci mai ƙarfi wanda za a samu taimakekeniya a tsakanin wato surkunayen sannan kuma yana na huɗu yana sa miji ya karanta taimakon iyalensa ko kuma kyautata musu wani abun sai kaniyan ka yi shi don suka ɓata maka rai sai ka fasa kawai suna ka nuna kishi shikenan sai ka fasa yinsa kana da halin yi saboda mace in tana daɗa maka ne za ka mata dukkan abun da take so idan kana daɗa mata za ta maka dukkan abun da take so in aka rasa wannan sai ka samu matsala saboda haka kishinki yana sa kina asaran abubuwa da yawa a wajen mijinki da kin cire kishin nan a gefe ko da kina jinsa a zuciyarka ki bayyana shi ki kyautata masa ki cutar da mata don yana son ta ne ya auro ta kamar yadda yana son ki ne auro ki ƴaƴanta kuma ƴaƴansa yana son su kamar yadda yake son ƴaƴanki don in bai so su haka ba bai bai musu adalci ba Allah sai ya tambaye ki ranar kiyama duk lokacin da kika zauna lafiya da kishiyarki kika kula da ƴaƴan kishiyanki to wannan yana data da mijin ki rai kuma zai miki dukkan abin da kike bukata amma idan ba a yi haka ba ba lallai za a samu tashin hankali wanda zai hana ku zai dinga kula da ke ba sannan abu na biyar wato kishi yana cutar da tattalin arzikin miji yana cutar da tattalin arzikinsa ta ɓangarori guda biyu ɓangare na farko wajen neman ma hankalinka a tashi ka je gaban sana'anka duk hankalinka yana gida kwastoma dai zai wuce ma baka san ya zo ya wuce ma wani zai yana maka magana ma hankalinka na wani wuri ko kana faɗan wani abu daban baka da fara'a irin na 'yan kasuwa ko na masu sana'a na wani zai zo ya kawo maka wani aiki ko kuma ya zo ya sai kayanka kaga tashin hankalin ya cutar da tattalin arzikinka sannan ɓangare na biyu idan ka kawo abun saboda kishi za su iya walakanta shi wannan ta walakanta wannan abincin wannan an jefar da wannan abincin gashi nan yana zubewa ko awaki na ci wai tunda ba ita ne da girkin ba ita ta yi shanyan ba wai ba za ta kori awakin ba sai ta wata zama ta kora Allah Allah take awakin su cinye abincin tas idan mai gidan ya zo ya kama ta da fada ita dai aibinta take nema haka nan kayan cikinin nan yana lalacewa ba za ta magana ai wancan ne ta ajiye sai an zo ana cewa ya aka yi aka tabbata sai ai wancan ne wannan mata wancan ce to kaga an cutar da tattalin arzikinka ya kamata mata su ji tsoron Allah sannan abu na shida yana gadar da ciwon zuciya ciwon zuciya da sauran cututtuka ma. Idan kishin yayi yawa sai ya sa mata ciwon zuciya, ko ya sa mata hawan jini, ko wani zazzabi ya lullube ta, zaka zama kullum ba ta da lafiya saboda kishi. Duk lokacin da ya motsa sai ta tara kwanta tunani, sai wani ciwo sai ya taso. Don galibi cututtuka damuwa ne yake taso da su. Sai zama fa ita ta cutu kuma kai ma kullum kana ɗawainiyan asibiti. Kana sayan magani ka je nan ka je, to ina daɗin rayuwar ta cikin cutar da kanki. Amma in ta ne ta kwantar da hankalinta duk wannan abubuwan sai su dafa. To don kina son ki samu lafiya, ki cire kishi a zuciyanki. Sannan kishi yana lalata tarbiyyan ƴaƴa. Idan kishi mai tsanani ana zaune ba a jituwa a gidan tsakanin matan ko ma tsakanin mace da mijin, domin suna cewa shi ne mai laifin shi ya kawo kullum rikici a gidan. To wannan zai lalata tarbiyyan ƴaƴan maza da mata, kuma ba za su zama masu tarbiyya ba, za su zama masu faɗa, za su zama marasa yin magana. Kuma idan Allah ya azurta ka da ƴaƴa mata suka koyi wannan kishin, in ka je ka aurar da su wahala za su sha, domin za su je su tsabbata a gidan mazajensu. Kila kuma shi wancan mijin haƙurinsa ba irin naka ba ne, kaga ka jawa ƴaƴanta wahala, kai sakacin wannan abun ka jawa ƴaƴanka wahala. Saboda haka sai ya zama yara tarbiyyansu babu ita, basa jin magana, ko in suka ɗan fara wayo ma sai su ji basa son shiga gidan ma kwata-kwata. Saboda abinda suke jin babu kyau. Fada tsakanin mamar yaro da kishiyanta ko kuma baban ana gaya masa maganganu saboda kishi, sai zama yaron yana ainihin zagaye-zagaye, ba son shiga gidansa in ya fara, gidansu in ya fara mallakan hankalinsa. Idan ko ya fara tafiya wani waje, wasu za su iya zuwa su koce shi, su je su lalata tarbiyyansa. Za a koya yaro ashar da zage-zage da cin mutunci tun yana karami, haka ya taso a gidansu ana yi. Wannan na zagin wannan, wannan na cin mutuncin wannan, an koya masa. Za a koya wa yaro mugunta, saboda adawan da ake bayyanawa a tsakanin kishiyoyi da sababbin ainihin wato kishi mai tsanani. Wannan ko tun wannan dole ne don ƴaƴanki su yi tarbiyya, ki sassauta wannan kishin, kai ma ka ɗauki mataki na sassauta shi domin ka samu tarbiyyan yara. Abu na ƙarshe wanda ya fi muni shi ne kishi yana jawo a duk gaba ɗaya. Ka sake matar kawai ka huta. Me ya fidda ita a gida? Wallahi kishi ne ya fidda ita. Lokacin da bai ƙara aure ba suna zaune zaman lafiya. Ba mu taɓa jin su ba sai da ya mata kishiya. Ta tada hankalinta ta inda ta shiga ba ta fita ba. Ta tsaye da duniya ba ta zaune da ita ba. Ta yi nan ta buga nan. Dole bayan da ka iya dole ka sake ta kawai. To kuma wannan shine abin da ba a so a aure, duk da shiri'a ta shir'anta shi. Amma idan abu yayi zafi fa sai zama sakewan shi yafi zaman lafiya akan a ci gaba da zama haka. To kuma kaga an zo wurin sai an sake ta kuma ta je ta tana dama. Yanzu waye ne mara mata ne zai aure ta? Duk inda ta shiga mai matan ne zai aure ta. Saboda haka wayannan illolin da makamantansu ya kamata mata su dinga dubawa su cire kishi a zuciyansu. Aure ƙara auren nan Allah ta'ala ne yace a ƙara, kuma akwai ka'ida da ta sa da hikima da ta sa yace a ƙara. Yake tawakkali ga Allah mai tawakkali lai ko hasbu. Aure ibada ne. Samun lada kike shine hanyar shiga aljannanki. Ki nemi aljannanki ta hanyar zaman aurenki tare da haƙuri da nuna zamantakewa mai kyau tsakaninki da mijinki da kishoyinki da kuma ƴaƴan kishoyinki. Idan an tafi a haka, to shikenan rayuwar aure za ta yi albarka. In an biye wa kishi kuma sai kuma zaki je ki kashe ɗan kishiyanki ki zo ki na dama, don duk wannan mun gani matan suka kashe ƴaƴan kishiyoyinsu saboda kishi. Allah ya sauke. Kina gani anan za mu tsaya. Muna addu'a Allah ta'ala ya sa albarka wa auren. Allah ya bada zuciya ta gari. Allah ya bada zaman lafiya. Mu amsa tamboyi wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyil karim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sai wa malam godiya, da fatan Allah madaukaki ya saka masa da alkhairi. Kamar yadda na gaya muku tun a farko, malam shakujin ne a harkar ilimi, kuma mun ji karatuttukan da layu kaddaru bi saman, karatuttukan da ba za a iya kimanta shi da kuɗi a ce za a biya ba. Da aka iya fatan da za mu yi ko maganar da za mu yi wa malam ko addu'a shi ne jazakallahu khaira. Akwai tambayoyi masu tarin yawa, amma ganin cewa malam a gaje yake, sannan kuma akwai karatu gobe, insha Allahu ta'ala za mu amsa tambayoyi biyu ko uku ne kadai daga ciki. Amma kamun nan za mu ba wa Abu Yasir, Dr. Hassan Inuwa, Abdul Hafiz ya yi bayani yiwa malam dalemar habin da wala Allah akwai taliki akan abin da malam ya faɗa cikin wasu matsalolin da ke tafiya cikin gari wanda zai ƙara wa malam wasu haske a lokacin da za a amsa wasu tambayoyi.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نفرقو دي دوبي دلوكة يا جا باوني تعليكي لذيني أكم بيان اندى مالا يفدا نبو دا إمام الشوكاني أنتم بيسي چيوا دي شرحين فتح الباي شرحين بهاري سيچ لا هجرة بعد الفتح سيچ آئي بن حجر يا جماعة to don haka bai kamata a ce ya saki yin wani abu ba don haka duk wani bayanin da za a yi sai dai a bata wannan din babban abun da dai nake saki jaddadawa to akwai hafla gobe wanda za a yi filin idi kuma malam zai halarta ya mana karatu kaga karatun da muke kallo da nesa da fitowar da muke ji da nesa da izinin Allah malam ya zo kuma wannan shine karo na farko muna fata nan gaba idan malam zai zo wanda muna da wannan niyya insha Allahu ta'ala haduwan ba irin wannan ba don haka muna godewa malam da zuwan da yi da hakurin da yi mu yanda ya same mu a wannan guri matasa kuma da su kokari su kai wannan tunani wannan ba karamin ci gaba bane yana nuna kiblan matasan hon wajen sunna muna yabon ku da wannan Allah saka muku da alkhairi to don haka ba tare da bata lokaci ba za mu nemi malami an sa mana tambayoyi ko da wannan matsaloli ne wanda mutane suke fama da shi Allah ya taimake mu assalamu alaikum wa rahmatullah
wallahi wa barakatu tambaya ta ita ce idan mutum mahaifinsa ya saki mahaifiyarsa sannan kuma yake zai yi wa mahaifin aure sai mahaifiyar ta ce za ta tsine masa shin zai bari ko kuma zai yi auren
bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tun kafin na zo da malam Hassan ya ce muka tattauna da shi ya ce ga abin da ya kamata a yi magana a kansa ya ce to dan zo dai na dan jaddaba amma kai za ka yi taliki saboda haka inda zai magana zai fito da wasu abubuwan da ni ilimi na bai kai su ba kuma tunani na bai kai su ba dai malam Hassan ya yana ne a ilimi yawa kafin ji jami'ar Madina shi ya riga ya gama ma na same shi a Madina amma ya riga ya gama jami'ar musulunci ta Madina saboda haka shi malamin mu ne yana daga cikin magabatan mu wanda suka riga mu yin karatu a jami'ar musulunci ta Madina kuma kasancewansa a garin nan babban abun farin ciki ne kuma sai mu ce Allah ya saka masa da alkhairi akwai shekarun baya can muka je wani ƙauye muka je da'awa muka tsallaka wannan kwarin muka tafi muka je muka yi wa'azi a wajen da na dawo sai na kira malam Hassan sai malam Hassan ya ko kun kwashe ladan da'awa nan gaba daya mu muna cikin gari kawai fanka na fifi samu da AC da sauransu a sai cikin ƙauyukan nan cin ne wato ainihin wurin da'awa ɗin to kaga malam Hassan ba ya takaita iya cikin garin Hong Kong ne ina zuwa wasu ƙauyuka yana yin wa'azi ni a fahimta na kamar yadda na gaya masa tun wancan shekarun ya fi ni kokari wanda zai je ya shiga nan ya je wannan garin ya fi kokari akan mutumin da yana maraya kawai yana cikin birni kanka na fiti tashi da sauransu yana hawa kan kwanta to wannan ai akwai dan daɗi a cikin aikinsa so Allah ya saka masa da alkhairi kokarin da yake ya fi na wasu kan da Allah sannan tambayan da aka yi akan mutumin da mahaifinsa ya sake mahaifiyarsa kuma bai da halin da zai yi aure ya ce dan ya masa aure sai mahaifiyar kuma ta ce idan ya mata za ta tsine masa yanzu ya zai auren ne ko bai zai auren ba zai yi auren kuma wajibinsa ne ya auren ai ciyar da mahaifi umarni na Ubangiji subhanahu wataala so da haka ya shafi umarnin mahaifiya su mahaifan wa yake musu biyayya Allah ta'ala ne ya ce musu to kuma ya ce a musun ya ware kaiwa wannan banda wannan ne kaga wannan yana daga cikin biyayyen da zaka yi wa babanka ne na wajibi. To sai tace ba za ka yi ba saboda fushi da kai da babanka. To fushin da kai da babanka ya dauke haƙƙin da Allah Ta'ala ya tsora maka na mahaifinka ne, ki dauke ma. Saboda haka dole ne ka je kai kuma ko tatsi ne maka wannan tsinuwan ba inda za ta je. Tsinuwan kan Allah ne bai karbanta ko. To umurnin Allah ka bi, ya za ka bi umurnin Allah kuma Allah ya ka bi tsinuwan ta same ka. Ba ta same ka ba. So duk matan da ta yi haka ko mahaifin da ta yi haka tana bukatan wa'azi ne. A zo a gamsar da ita. Ina akwai inda za a yi sulhu ta koma gidan babansa shikenan wannan shi ya fi. Idan ya gagara fa babu yanda ya iya dole ya babansa aure. Kuma a gaya mata cewa wannan umarni ne na Allah, haƙƙi ne wajibi a kansa na mahaifinsa. Kuma idan ta ce za ta tsine masa bata masa adalci ba. Don ba za ta bar umarnin Allah ta bi umarninsa. Kuma tsinuwan ba za ta kama shi ba. Tana buƙatar a mata wa'azi a fahimtar da ita wannan. Amma dole sa ne ya yi masa auren kamar yadda dole sa ne ya ba shi abinci.
Mai tambaya ta biyu yana cewa malam muna malalai marhaban da zuwa. Tambaya ta ko neman shawara ga mutumin da ya dace bai yi auren ba kuma yanzu ya ji wa'azi yana son ya yi kari, to ya zai yi?
Wato wanda ya dace bai kara ba kenan. A yanda zai shine ya kara, ai ba gudu ba ja da ba ai. Yawa. To da haka ko da ka dade ka karan ba yana da kyau ka kara. Amma fa ka kara hakuri. Bayan ka kara auren ka kara hakuri akan hakurin da kake da shi. Wannan shine da yasa auren ya dore. Amma kan matsalolin da zaka samu suna da yawa. Lokacin kare su kawai don da yawa kuma sun yi auren sun samu matsalolin amma sun tinkari matsalolin har sun yaƙi matsalolin sun kuma kuma suna nan suna tare da matan su gaba daya. Dole ne ka zama jarumi. Ka zama jarumi shikenan zaka sha wahalan kam amma kuma abun zai wuce, ina gaya maka wannan. To kuma ka ci gaba da zama a haka ba za ka yi ba za ka yi ba kaga zai bi ka a haka. To ƙarin auren shi yafi muhimmanci. Kuma shi yafi ma daraja ko da a wajen ƴaƴanka ne ba fari wannan ba. Yanzu idan kana da ƴaƴa mata matar ka daya sai kaga wani yana tsoron auren matar ka ai ƴaƴanka zan yana ganin da su ci shi. Amma idan matan ka biyu ne uku hudu sai kaga kowa ba zai damu ba. Kishi ya mata ma da mata tashi ta samu kishiyoyi a gidansu. To shawaran da zan baka kai ko da shekara 30 kai 30 ka kara, ni na ga wanda ya 30 din ya kara. Masu 25 20 wannan suna da yawa. Akwai da 30 kuma ya kara. To ina babban matsalan da yayin baka mai da hankali ba za ta hada kai da ƴaƴanka ne. Da ƴaƴankan gaba ɗaya su zo su goyi bayan ta, amma in ka iya ina zaka tafiyar da abubuwan tonin su daga baya za su dawo wurin ka. To da haka zaka zama mai hikima ka zama kuma mai nasiha da sauransu da jaruntaka.
Mai tambaya na gaba yana cewa Allah gafarta malam, ka yi bayani kaman karin aure na kara arziki, kenan hadisin da yake idan talauci ya dami mutum ya kara auren nan ya inganta?
To ai wani ne zo ya ce shi fakiri ne aka ce kara aure ko ya zage da shi fakiri ka ce kara aure? To wannan hadisin duk da ai Malam Hassan ne kamata ya amsa wannan tambayar mu. Malam hadisin ya inganta ne sai bayani fikihunsa. To Malam Hassan ya ce bai inganta ba, don malamin hadisi ne. Idan na amsa wannan tambayar a gabansa na yi shishigi. Hadisin bai inganta ba amma ma'anansa mai kyau ne. Fiqhul hadis, yanzu ko zan shiga ma'anan hadisi. Ma'anansa mai kyau ne. Ma'anansa don abin da ya samu ka ce ma'anansa mai kyau ne don ya tace ɗan Alƙur'ani. In yakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Kuma sai na Abubakar ya tabbatar da ma'anan ayan cewa lalle aure yana kara arziki, haka Abdullahi ibn Mas'ud. Sai wannan hadisin ya nuna cewa ka kara aure zaka kara arziki, ba shine ma'anan hadisin ba. To isnadin sa din bai inganta ba cewa san ta faru, amma cewa aure yana kara arziki wannan ya. To da haka wannan ba zai rushe rashin ingantan hadisin, ba zai rushe dukkan ma'anan ba. Na'am.
Yake cewa malam tambaya ta yi ta ce me ye hukunci matar da take zagin mijinta?
To wannan ai ba matar ta kai ba ne. Kaga wannan irin wazuzzukan da ake son aiki na zamantakewan aure wanda kuma ana yin su kullum, duk inda za a yi walima ne za ka ga ana maganan haƙƙin miji akan mata, haƙƙin mata akan miji. So matan da aka wajabta mata kai wa mijinta ne tafi da biyayya. Ta girmama shi, ta daraja shi. Wala hunna mislu allazi alayhinna bil ma'ruf wa lir rijali alayhinna daraja. Allah ya ce mazan suna da daraja akan su kuma kawamuna ala nisa, sarakuna ne akan su. kuma aka umarce su su yi ladabi har manzo sallallahu alaihi wasallam yake lokana yasluhu li rajulin an yasjud li rajulin lokana yasluhu li basharin an yasjud li basharin da amartu almar'ata an tasjud li zawjiha min idha min haqqihi alaiha da zai umarce ne wani sujjada da umarce mata ta bar mijinta sujjada saboda girman haƙƙin miji akan mata kaga sujjada shine karshen ladabi kenan wannan Allah ne ake koyi to amma duk abin da bai kai shi ba mace za ta yi shi to wanda aka ce ki girmama shi ki daraja shi kuma aka ce sai kin masa biyayya zaki shiga aljanna idza sallat almar'atu khamsaha wa sama shahraha wa ata'at ba'laha dakhala aljannata rabbiha in tai sallah biyar sai azumin ramadan ne to miki biyayya zaki shiga aljanna kuma wannan miki ne zaki zaki zaka zaki zaki zage shi inda zagi miji haƙƙi babu wani mai haƙƙi sama da mijinki iyayenki kafin ki miji babu wani mai haƙƙi sama da su a kanki amma da zaran kin yi aure kuma to haƙƙin miji kuma ya fi na iyaye don da iyayen ki da su aika su ce ki zo muna son ganin ki a gida dole sai kin nemi izinin mijinki idan mijin yake ba za ki je ba ba ki saki je ba in kin fita kin aikata haramu sunan ki ki zauna ba za ki ce ai iyaye na ne a'a wannan tafin suna da daraja darajansu ya fi na mijinki a wurinki amma haƙƙi kuma na miji ya fi don ku bambance wannan fa darajar iyaye ka san daga haƙƙin daga Allah sai iyaye to akwai bambancin daraja da kuma bambancin haƙƙi yanzu idan kina karkashin mijinki kina karkashin dabbayin sa ne amma kuma iyayenki tabbas suna da daraja sun so bin zuwan ki duniya sun rene ki sun tarbiyyantar da shi wannan darajar ta fi ta mijinki to wannan mai wannan matsayin shine wanda zaki zo kina zagin sa a duk matan da take zagin mijinta ba mai tarbiyya ba ne kake son a samu mata masu tarbiyya in za a aura ko a musu tarbiyyan a gida wannan abin da kika yi kuma zaki ga tasirin sa Allah ta'ala bai zai kyale ki ba domin kin so mijinki mutunci kina son albarkar rayuwa da mutunci a rayuwa shine ki girma mijinki ki daraja shi Allah ya sauke
assalamu alaikum malam bayanin da kai kenan yana nuna cewa mai ilimi idan yana da mace daya da zai iya sulhun mai mata uku ba
eh haka nake nufi ba zai iya sulhun mai mata uku 100% ba zai iya sulhun mai mata biyu 100% ba sai dai ya jajjaba wato tare sa gaba daya gara a dan samu zai dan iya yin kokarinsa kuma a dan samu jituwa din amma da yana da mata biyu kudanan ne zai gano bakin zarin da an zo an fara bayani ya sani kwanan nan ina ga shekaran jiya ne nake gaya wani na manta waye ne nace wallahi akwai sulhu da yawa da ne lokacin ina da mata daya inda a ce lokacin ina da mata biyu ba zan yi wannan sulhun a haka ba da a yanzu ne zan warware shi in sake wani sulhun daban yanzu da ne mata biyu na ƙara samun ilimi saboda ba ilimi na takarda kawai ba dole akwai ilimi na mu'amala da gobe to me yasa tsofaffi suke da wani basiran da kai baka da shi saboda ai shekaru ne sun jarraba abubuwa da yawa sun jarraba abubuwa yau da gobe sai kaga sun fika hakuri abin da kai ba za ka yi hakuri ba sai kaga su sun yi to akwai abin da su suka jarraba suka gani ne kai baka jarraba wannan abun ba saboda shekaru tajriba to mai mata biyu ai ya fi ka tajriba na aure ya fi ka jarraba abubuwa a zamantakewa na aure mai mata uku ya fi mai mata hudu haka saboda haka akwai abin da ya sani wanda baka sani ba shi yasa komin ilimin mutum ba wai ba zai yi bane zai yi in kaga ya fi wanda wato yake da mai mace daya ya fi wanda yake da mata biyu sulhu iya sulhu to shi mai mata biyu ne ya sakaci bai koyi darussan da ake koya na zama da mata biyu ba shi yasa mai mace dayan shi kuma ya je a ɗanyi ɗan karance karancensa sai ya zo kaga sai ya kaga an ɗan sassi ta abubuwan amma akwai abin da ba a littafi ake karantansa ba practical ne ake ganinsa so da sai kai mata biyun da ka sani in uku ne sai kai uku da ka gani in hudu ne sai kai hudun za ka gani tun ba ni da mata nake sulhun aure kuma wallahi akwai sulhun da nayi shi wanda ba ni da mata har yanzu haushin sulhun ma nake ji wallahi tallahi ba haka ya kamata na yi shi ba ko zan wai ina karatu a Madina na zo hutu ni dan uwana ne mata su suka kawo ƙara karan sauri na kawai sai na goyi bayan su dinga kafa dalili da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai daga baya na gane fa a sai ba haka abin yake ba na gano ma me ne manufar me yasa masu kuka mini karan ma inda yanzu ne aka sake kamin zan warware wancan sulhun in tabbatar da wanda mijin sun ya fi su gaskiya amma na bashi rashin gaskiya kuma ya yadda kuma dan uwana ne ya fi ni amma ya yadda da wannan sulhu din amma inda yanzu ne wallahi tallahi canja shi zan yi akai ba da mata ne lokacin shi yasa ban kano wasu abubuwan ba sai ka nan mai mata daya kike za ka yi zulhu nan mai mata biyu shi ma fa abin da ba ga amma an rasa me yi sai kai sai kai mana ai ko maran matan ma zai danci da bai
Allah ya saka da alkhairi tambaya ta kusa da karshe yake cewa mallam to me matsayin mutumin da kuma zai ta tara matan amma baya daukan dawainiyar su
Hata wa zalumi matsayin sa mana ai duk wanda ya koma cike ma ya aura bai zai ba ta hakin ta bai saboda haka maganar ciyarwa kuma ba maganar mata da yawa koma cike bane idan mutum dama azzalumi ne koma cike ma zai iya zaunar da ita zalunce ta kai galibi ma wanda ake kawo mana karan su wanda mazajin su suke kawo matan suke kawo karan su babu abinci ba su fara su galibi ma su mata da ne galibin su ba wai mata biyu ko ko ai mai mata biyu kan yana da himma yana da himma tunda yayi aure har yayi himma ya ƙara wani auren yana da himman ne ma ne yayi sai ya rike matan sa Allah zai taimake shi to amma wanda kaga yana da mata biyu uku hudu ya watsar da su yana abun nan din sa ko mace ɗaya ne ma zai watsar da ita saboda haka wannan rago ne azzalumi ne mutum ya zauna ya miƙe kafa wai matan sa ne suke cikin shi bai ce ne ma ba da karfin sa da komai su suke sayan sa bulu su suke wa ƴaƴan su abun da ya kamata kaga wannan ruguntaka ne kuma ina za ka iya jagorantar matan abun da ya sa fa namiji ya zama shugaba a gidansa fa saboda shi ne mai ciyarwa da tufatarwa da magani da komai duk bukatun gidan yana kansa daukan dawainiyar da kake fashe baka shugabancin amma aka cire shi ai baka cancanci ka zama shugaban ba in dai baka daukan dawainiyar su kuma ba matarka ba yau ko wasu jama'a ne ka zo ka ɗauki nauyin su kana kula da rayuwansu makarantar su menene ai za ka shugabance su ko ba a naɗa ka shugaba ba abin da ka faɗa za su girmama ka su daraja ka to haka matanka to sai ka zo ka yi watsi da su ba shi kenan duk ma za su watsi da kai ba ina za ka samu biyayyansu ba za ka samu ba to wannan ba wai yawan aure ne yake kawo wannan ba daga mutum ne to amma idan ba ka da halin yake mata biyu ni ban ce maka ka je kai mata biyu ba sai ka ga za ka iya ne ba sai ka ƙara kuɗin ba a'a himman ka na nema ya kai ka iya nemo abincin da mata biyu za su ci ka je ka ƙara aure ba sai ka tara ba Allah ne mai kawo arziki himman ka na nema ya kai ka rike mata uku ka je ka aura himman ka na nema ya kai ka rike mata hudu ka je ka aure mata hudu so masu cewa wai a'a ai talaka kar ya ƙara aure ba wani ya fito ba yana babatu shekarun ba wai talaka wai ba zai ƙara aure ba ka da a sa doka to kai kake azurta shi ne yanzu wanda ya zo wajen manzala sallama yana zaune wata mata ba ta zo ta ce wa haftuka nafsi na ba ka kai na ba manzo Allah ya kalle ta ya ga bata masa ba wani miskini ya tashi ce ka aura mini ita ya rasulullah sai manzo Allah ya ce to je ka nemo sadaki ya zage ya samu sadaki ba ya da bai samu ba ya ce sai dai wannan zani na sai ce to wannan zani na kai in ka bata ai ka zaka tafi tsirara ne in kuma ka daura shi ai baka bata sadaki ba sai ta mizo da khatama min hadini duka ne mu kuda zobbi ne na karfi wanda kima sa bai wuce naira 200 ba wallahi ya kasa samu bai man daka ba an ba saure ne sai aka ce mai kadi ce na qur'ani yace na da ke sura kaza da kaza sai zawashtu ka habi ma ma akamil qur'an je ka karanta da ita wannan surorin shine sadakin ka don Allah yana da sisi amma manzo sama yace a tunda baka da kokowa ai ba za ka iya rike ta ba kaza a ai bai da shi a yanzu amma zai iya fita ya nemo kuma gobe ya zo ya kawo mata ta ci abinci shikenan zai iya rike mata kenan ko ba sai ka tara kuɗi ko kai menene za ka za abun nan masu wai a kar ka tara mata da waniyan ta yawa sai Allah ya jabe ka da talauci mata ɗaya ma ka kasa rike ta ba wai maganar yawan mata ne ko wani abu ba in kana da himman da zaka iya nema ka biya musu buƙatun su sai ce gurgudun karfinka wallahi ka aura ku guda nawa ne alheri ne in ka je ka samu ƴaƴa wallahi a haka kanka an kara danka ya girma sai zo ya dauki nauyin ka gaba ɗaya da kai da matan gaba ɗaya duka gidan naka don baka san wace ce za ta aura maka ƴaƴa masu albarkacin ba a cikin su ba za ta haifa maka afwan baka san wace ce za ta haifa maka mata masu albarka ba a ciki ko ta farkon ko ta biyun ko ta uku ko menene sai ka kawai ce wata ta cillo maka wani malam mai himma mai albarka sai zo ya rike ku gaba ɗayan ku ya kai ku makka ya rike ku ne ya gyara muku gida yayi menene a cikin matan ka aka samu wannan hatta kishiyon su cikin ga alfahari da shi dan mu ne ana alfahari ya ji kaga ana ai ya zama banza din bai zama wani abu bane ya zama gwamna mana ka gani ko wani minista ko commissioner ko ya zama mai kuɗi So malam maganan wai cewa wai ai in ka tara sun ma ba za ka iya rike su ba, kuma masu cewa wai ka tara wai yaya kai ba za ka iya rike su ba, wannan duk jahiliya ne fa. Kamanin jahiliya sun yi ba ka son yaya mata suna kawo talauci, wa ga maka yaya arziki suke kawa, kai kake azurta kanka ne. Ubangiji Allah ce nanu narzuquhum wa iyyakum, muke azurta ku da su sai ka tara yayan, sai maimakon arzikin ya zo musu ta hannun su sai Allah ya turo arzikin ta hannunka, sai zama kana iya rike su, ka saya musu riga, ka saya musu abinci, ka biya musu kuɗin makaranta, arzikin ne yake biyowa ta hannunka, ba naka ne kaɗai bane, naka da nasu ne Allah ya baka. Kila inda baka da matan ba za ka samu wannan arzikin ba, sai tawakkali ga Allah malam, sai na wani waswasin shaitan.
Allah ya saka da alkhairi. Tambaya ta ƙarshe ya ɗan yi bayanan da yawa, amma dai khulasar tambayar ita ce malam mutum ne zai yi tafiya a ɗakin wanda take girki, idan ya dawo girkinta ya wuce zai za a biya ta ne ko an wuce, haka kuma idan su matan ne suka yi tafiya.
To wannan matsalan ana yawan tambaya a kanta, amma zan ba ku mafita. Wato wanda suke da iskali ne masu bin girki, cewa wai duk ran da mace take girki to rannan ne ranan kwananta, ko da haka in ka dawo yanzu da za ka kwana a ɗakin ta ka tafi ita ne mai girki, in ka sake dawowa ma ka samu tana girki itance, inda za ka je ka sake dawowa ma tana girki itance, kaga wannan za ka jawo rikici tsakanin iyalinka. Cewa al'ada in ta tabbatar da wannan matan suka yadda ba matsala ba ne a shari'a, don al'adatu muhakkamatu, al'ada abun hukuntawa ne, amma abun da ya fi maka shine ka dauki iya al'adan, ita ma al'ada ne, kai kwanakin kawai kake kirgawa, idan kwana biyu kake musu sai ka kwana daya a ɗakin ta sai kai tafiya, to in ka dawo za ka mata ɗaya kwanan, kai ka ta mata wannan kwanan za ka yi sawan ita ne mai girki ba ita ba, in kuma ka gama mata kwana biyun ta ne sai ka tafi, to in ka dawo za ka shiga ɗakin kishiyar ta ne, sawan ita ne mai girki ko ba ita ba, in kwana ɗaya ake yi dama daga Zainab sai Hindu sai Hafsatu, to ka kwana a ɗakin Hindu sai ka tafi, to idan ka dawo ɗakin abun nan Zainab za ka shiga, ko da ko girkin Hindu ne, in ka gama kuma za ka tafi ɗakin Hafsa, ko da girkin wace ce, kuma ruwan ka cikin girki, kaga wannan ba za a zarge ka ba. Amma idan ka bi wannan al'adan kwanan sai wannan kai tafiya da ka dawo tsarin girkin wannan, ka sake tafiya ka dawo wurin girkin ta ka sake, to fa ba ka kwashe lafiya da iyalinka ba. Za su ce da gangan ne ba ka dawowa sai ka daidaita girkin wance, tunda ka san ranar girkin ta ne, ka shiga zargi ko da ba da nufi kai ba. Amma idan ya zama na kirgawa kake kawai ka cikata wannan ka tafi nan nan ba za ka tafi, ba wanda zai zarge ka ko da kwana nawa kai, mun fahimci wannan. To sai ɗaya matsala ta gaban, idan ta yi tafiya fa za a rama mata kwana ko ba za a rama mata ba? Ba za a rama mata ba. Me yasa ba za a rama mata ba? Saboda ita ta sarrafa da hakinta, ka fahimta. Shi in ya tafiya ranan kwanan wannan, to idan ya dawo sai ya mata wannan kwanan, saboda me? Ai ba ita ta bar da wannan haƙin nata ba, kai ne kai tafiya ko ka kai ka tafi da haƙin, to dole ka dawo da shi. Amma in ita ta yi tafiya ranan kwanan ta ya zado sai ta tafi biki wani gari ko zumunci wani gari ko ni abu haka ko asibiti ko ma mene ko aikin haji, sai ta kwana a 30 ko 40, wannan ita ta sarrafa da haƙinta saboda wata buƙatanta maslahanta. Idan ta dawo ba za ka yafi bara ka rama mata wa'incan kwanakin ba. Amma duran da ta dawo in ta wuce kwanakinta sun tattafi, duran da ta dawo ɗakinta za ka shiga. Duran da ta dawo ita ne da wannan ɗakin, ita ne da wannan kwanan. Me yasa? Saboda ai ta farar da wasu kwananta da yawa. Kun fahimci wannan matsalan kuwa? Ko da ko misali yanzu kana yin kwana biyu kowace mata, matan ka uku ne. Shikenan sai ta tafi sai wata ɗaya ba ta dawo ba, kai ta maimaita musu ba? Ai ran da za ka shiga ɗakin da ba ta nan ka shiga ɗakin wannan, waccar ma ran da za ka shiga ɗakin da ba ta nan ka shiga ɗakin wannan. To da ka zo wannan ka mata kwana biyun ta ka gama, wannan sai ta kwana ɗaya. Kafin ka cika ta na biyun ɗaya matar ka ta ukun sai ta dawo, ka bar wannan kwana ɗayan ba za ka mata shi ba ka shiga ɗakin matar ka da ta dawo daga tafiyar nan. In ta ce baka cika min kwanakina ba, sai ka ce to kai kwanakinta nawa ne na zo nan miki? Ai tana binki bashi ma, inda za a lissafa kwanakinta da na shiga wurinki, ai bashi za ta biki. Kaga wannan shine zaman lafiya. In ka ɗauki wannan al'adan kuma ka tsora iyalinka a kai, sun riga sun sani ba ka da rigima, domin in kana ganin wannan an mata gata ai ita ma wata ran za ta yi tafiyan a mata gatan in kai tafiya ka dawo dakin wannan ka tika ta kwana wannan ta jin haushi ai ran da ka mata kwana dai idan ka dawo tafiya ka tika ta mata wannan kwanan za ta ji dadi kaga ko ina zai iya faruwa to wannan in ka dauki wannan al'ada baka da rikici a tsakanin rabon kwana amma in zaka samu duran da tafiya wai zai buga mana waya ya tambaya wai wani daki zai shiga dan shi fa abun yana wallahi ni fa abun yana rikitar da ni ba wallahi wani abun to yanzu ni kaza ya wani daki zan shiga sai gaba daya abun nan din ya rikice masa amma ka dauki wannan kaidan shikenan baka da matsala amma wanda ya dauki kaida na girkin bance ya laifi ba in al'adan garin haka ake yi amma ka sani kuma akwai rikici za a tume ka za a zage ka idan ya maimaito a wajen mace guda daya za a ce da ganganne kake yin wannan abun to don ka samu kanka lafiya sai kai tsarin da na gaya maka kuma duk wacce ta fara da kwanakinta ba za a biya ta ba in ta dawo amma kai in ka farar waje wata kwanakinta ko kwananta sai ka biya ta a yakinta ne ba za ka tafi gaba ba sai ka mata nata ko sai ka cikata mata nata in baka cikata ba Allah ya sa an gane
to Allah ya sa kawo malam da alkhairi kuma da wannan muka zo karshen wannan walima na karshe da ma shi ne ango ya zo wa malam godiya amma ya ba da sako yake a ba wa malam hakuri da sauran al'umma ba zai iya zuwa ya yi godiya ba yace domin yana cikin murna da farin ciki da ba zai misaltu ba yace zuwan malam walima sa yana daga cikin manya-manyan ni'imomi da Allah ya masa da ba zai manta ba yace don haka sun da yake wa malam zai iya zuwa ya tsaya a gaban malam ya ce wani abu ba sai dai ya ce wa malam Allah ya saka masa da alkhairi Allah kuma ya maida shi da lafiya da sauran al'umman musulmi da suka hadu a nan gabaki daya sannan daga karshe shi kuma ina ganin zuwan malam ba ma wa shi ango ya zo ba ya zo wa masu mata ɗaya ne da taraba domin kaga kana da hujjin da zaka kai gida ka ce ga wa'azin da malam yayi dan haka ki saurara ki biyayya yanzu a nan duk wanda bai kara aure ba ko ba shi da hujja domin malam ya baka hujjoji da ayoyi da hadisi wanda ya kamata a ce kowa yayi karin aure da haka masu ɗaya sai su je biyu masu biyu su je uku masu uku kuma sai su je hudu wanda kuma ya tsaya da ɗaya to shi ya tsaya wa kansa hawan jini Allah madaukaki ya bashi lafiya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik da
Allah ya sa mu dace Allah ya kara wa kowa albarka Allah ya kara auren albarka kuma idan ka je ka kai kasar kai rikici da matarka to ni fa ba laifi na ciki to da haka na faɗi gaskiya ne ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم برحمتك أمنا واقنا شر ما أهمنا وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمن سبقنا بالإيمان وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين